sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 5 ga watan Satumba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya wasu mutane biyu sun rasa rayukansu bayan da wani gini mai hawa 7 ya ruguje a jihar Lagos. Sai kuma muhimman kanun labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Hanifa Kabir Isa da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. ‘Yan sandan Canada sun ce an kashe mutane 10 a jiya Lahadi a sakamakon yankan jikinsu da aka yi a wurare 13 a wasu garuruwa biyu da ke cikin lardin Saskatchewan, kuma ‘yan sandan suna neman wasu mutane biyu da ake zargi. ‘Yan sandan sun bayyana cewa an kai wasu mutane 15 asibitoci bayan da aka ji musu raunuka da wukaki a wurare da dama a James Smith Cree Nation da kuma ƙauyen Weldon, arewa maso gabacin Saskatoon na ƙasar Canada. Alamu na farko sun nuna cewa mai yiwuwa lamarin ya rutsa da mutanen da tsautsayi ya fada kansu ne kawai, duk da yake ‘yan sanda ba su bayar da wata hujja ba. An kaddamar da neman waɗanda ake zargi bayan da ‘yan kallo suka tada tarzoma a Regina, wasan shekara da aka cika makil na ranar ma'aikata ta ƙasa da aka fafata a tsakanin ƙungiyar Saskatchewan Rough Riders da ta Winnipeg Blue Bombers na wasan league na ƙasar Canada. Jami'ai a Pakistan jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a ƙasar, wanda ke lardin Sindh na kudancin ƙasar, ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargaɗin yiwuwar a samu ƙarin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargaɗi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bula shingen tafkin na Manchar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa, maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa. Ministan yaɗa labaran lardin Sharjil Memon ya ce duk da haka ruwan da aka sako ta wajen huda tafkin zai shafi kusan mutane 125,000. Memon ya shaida manema labarai cewa ala tilas aka yanke wannan shawarar, amma dole ne a ɗauki matakin. Ya ƙara da cewa tuni gwamnatinsa ta ɗauki matakin kwashe mutanen ƙauyuka zuwa mafaka. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi ƙasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi, yayin da ƙasar Rasha ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma Turai saboda ta rama goyon bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar bayan da Rasha ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar, Zelensky ya ce Rasha na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen Turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi. Rasha dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da Amurka da kawayenta suka kakaba mata. Kasashen Turai da suka aike da makamai ga gwamnatin Kyiv tare da taimakawa mayakanta horo sun zargi Rasha da amfani da kuɗin makamin makamashi da suka saya daga Moscow. To, ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jima'a ba, Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya wasu mutane biyu sun rasa rayukansu bayan da wani gini mai hawa 7 ya ruguje a jihar Lagos. A halin yanzu dai ana ci gaba da neman wasu mutane 4 ne da ginin ya fada a kansu. Daga Lagos ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da rahoton.
Wani gini mai hawa bakwai da ake ginawa ya ruguje a birnin Lagos. Kiri wannan gini ya ruguje ne a layin Oba Edowu dake yankin Victoria Island dake birnin Lagos tun da sanyin safiyar yau din nan. Rahotanni dake fitowa daga wurin da lamarin ya auku da nuni da cewa tuni dai masu ba da agajin gaggawa suka fito daga wakin mutane biyu, a inda kuma ake kyautata san cewa akwai mutane hudu da ginin ya rubuta a kansu, wanda kuma ake kokarin ganin an fito da su. Ga dai abin da wani babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa a jihar Lagos ke shedawa manema labarai a lokacin da yake jagorantar ganin an zakulo waɗanda ginin ya rubuta a kansu.
We were called at 3:15 a.m. that a 7-story building collapsed, and the most important thing that you need to appreciate that the relevant government agency has sealed this place up.
Yace ko shakka babu, tunda misalin karfe 3 muka samu labari na safiya yau ne muka samu labarin rugujewar wannan gini, kuma ba tare da bata wani lokaci ba muka garzayo. Yanzu haka muna ci gaba da gudanar da bincike domin gano yadda wannan al'amari ya faru. Karamanta kuma tuni da ma gwamnatin jihar Lagos ta bada umarnin dakatar da wannan gini, amma kawo yanzu ba mu san dalilin da yasa aka ci gaba da gudanar da shi ba. Lamarin rugujewar gine-gine dai a Najeriya, musamman ma dai a nan birnin Lagos, ya kasance ba sabon abu ba, domin ko a watan Disamban bara ma sai da wani bede mai hawa kusan 50 ya ruguje a birnin na Lagos, inda kuma ya kashe mutane kimanin 50, ce kuwa har da wanda ya mallaki wannan wuri a makwabciyar jihar ta Lagos wato jihar Ogunma an samu hatsarin gobara, inda wata mota dauke da man fetur ta kife, inda kuma ta yi sanadiyar konewar gidaje da dama. To sai dai anan har yanzu ba a samu rahoton mutuwa ko kuma jin rauni ba. Hatsarin ababen hawa a Najeriya dai abu ne da za a iya cewa ya zama ruwan dare ga duniya. Babin ya ci firin murya Amurka daga Najeriya.
Adalla, an gaishe ka baban gida Jibril. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Liz Truss, wadda ake kyautata zaton za ta zama sabuwar firaministan Birtaniya a wannan mako, ta yi alkawarin daukar mataki nan da mako guda domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ta kunno kai sakamakon hauhawar farashin makamashi da ke da alaka da yakin Ukraine. Sai dai Truss, yayin da take magana da BBC a jiya Lahadi, ta ki ba da cikakken bayani kan matakin da za ta dauka. Tana mai nuni da cewa ba daidai bane a tattauna takamaiman manufofi har sai ta hau kan karagar mulki. Ta jaddada duk da haka cewa ta fahimci girman matsalolin da Birtaniya ke fuskanta. Gwamnati ta kasa magance hauhawar farashin kayayyaki, rikicin kwadago da kuma tabarbarewar tsarin kiwon lafiyan kasar tun farkon watan Yuli, lokacin da Johnson ya bayyana aniyarsa ta yin murabus tare da haifar da takarar wanda zai gaje shi. Jam'iyyar Conservative mai mulki za ta bayyana wanda yayi nasara a yau Litinin. Iran ta tsananta matakan da take dauka akan yan kasar mabiya addinin Baha'i, inda ta kama wasu mabiya 12 da take zargin su da aikata sabo da kuma alaka da Isra'ila a cigaba da murkushe yan kasar, wanda Iraniyawa da kungiyoyin kare haƙƙin duniya suka yi Allah wadai da shi. Kafofin yada labaran gwamnatin Iran a ranar Lahadin da ta gabata sun ce an kama mutanen ne a garuruwa daban-daban na lardin Mazandaran a yankin, wanda nan ne ma a ranar 31 ga watan Agusta aka kame mambobi 14 na wannan addini, wanda shi ne mafi yawan mabiya a cikin jerin addinai tsiraru da ba na musulunci ba a ƙasar. Addinin na Baha'i, wanda ke da mabiya kimanin 300,000 a Iran kuma yana da mabiya kimanin 5 million a duniya, shugabanninsa sun ce mabiya na fuskantar tsangwama a Iran, inda ba a amince da aƙidarsu ba a hukumance a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar.
Gaya da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sauraro kafin mu kai da shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan
mace ta gari
Dalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryen mu akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dimidimin su yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa
zauren matasa masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tawawan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane A makon jiya mun faro shiri na tattauna da matasa a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa, yayin da yankin ke cikin dokar hana yawon dare, wanda hakan ya biyo bayan matakai ne na dakile miyagun iri bisa bayanan sirrin da ke nuna akwai ƴan ta'adda da ke tarewa a yankin. Shin yaya matasan za su ba da gudummawa wajen samar da salama ne a yankin, kuma ya hakan ke shafar matasan wajen sana'o'insu na yau da kullum? Muna tare da matasan karamar hukumar kamar a makon jiya da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Yarima, Bari Yunusa Kumuriya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak.
Shamsuddin Ilyasu, kai ma wannan yankin kake da zama, ya wannan abun ke shafi matasa, kai ma ka fuskanci, ka lura yana takura wasu matasan, wasu kuma yan mowa suna sha ba sa ba a kula su kenan.
Abin da nake so in ƙara a nan gurin shi ne, doka ta Najeriya ne normally haka take ma, duk dokar da aka saka tana ƙarewa ne akan talaka bayan na karu local government kawai. A iya sani na ni da na tsaya na duba matsalar tsaro da aka sa wannan kofi din wai karfe 10 zuwa karfe 6 ne ko zuwa 6 na safe, babu wani abu da zai kare, babu ya bakin hanya ne idan ka fito ma za ka same su. Sannan maraban nan da ake gani, in ka sauka daga hanjin za ka yi tafiya mai yawa a ƙasa, wanda to su mutanen da ba a bakin hanya ba suke, su kuma me kenan aka tsare su da shi? Babu. Sannan wannan tsaron duka kaga kame ne kawai ake yi idan ka fito da safe. Akwai wanda yake fita aiki tun karfe 4 na safe, to shi kuma ya fito nan zai zo shi bakin hanya ya tafi ya su mutanen da suke shigowa cikin gari aikin nan da sassafe suke fitowa, to su ma za su bari kenan sai da safe, sannan su tattara su tafi. Wani aikin shi idan ya fita da safen nan kafin ya je shi gurin aikin shi zai kai karfe 11, to ina ga inda ya je sai dai ya dawo kawai. To gaskiya dai wannan abun nan, wannan dokar ta takura matasa, kamar kuma yanda ake maganan ƴan keke na fef da sauransu. A kowace sana'a akwai mutanen kirki, akwai na banza a ciki, tunda ba kuma na tabbata waɗanda suke aikin keke na fef din nan 80% a cikin su mutanen kirki ne, to dan me 20% din za su zama sun bata musu sana'ar su? Adadin keke na fef din da yake wannan garin, babu wani local government kuma a Najeriya da ya containing mutane masu tuka keke na fef masu yawa irin wannan local government. To ya kamata kuma yawan mutane ma kusan a Najeriya wannan local government yana daga cikin local government da yafi mutane, yafi tara mutane da yawa. In za a yi doka irin wannan sai a dubi makomar su mutane din.
Amma shin sun ka duba mutanen kusan kashi 80 cikin 100 ai baki ne ma ba asalin mazauna wajen ba.
To ai Najeriya kenan, ba a ce in ba ko ya zo shi a kafa mishi.
Dokar Najeriya shi ba kobe da ƴanci ne a kai ko ko me yake faruwa? Kuma ko gwamnatin ai akwai mutanen banza a cikinta, akwai na ƙwarai a cikinta, sai ai musu jam'u? To ai ya kamata a duba waɗannan abubuwan, a kawo harkar gyara a cikin waɗannan abubuwan. Ka yi magana abin da ya shafi maganar aiko da rana akan maganar gosulon da ake hadawa a maraba, kana tafiya a cikin motar ka za a iya zare maka waya ko kuma wani abu. So waɗannan abubuwan ai duk suna faruwa da rana ne, in karfe 10 ta wuce ba yanda za a yi ka zo ka samu irin waɗannan abubuwan. So kaga irin waɗannan abubuwan ne sai in duba an gama ita kara local government ta duba irin rabanin da take dorawa mutane ne da harajin da take bari ƴan jagaliya suke tsayawa akan titi suke ciwo mutane zarafi, ta sa irin wannan dokar, amma ba wai don ta shafi talaka bane. Inda dan haka aka faɗa ma kawai sai mu ce mun sallamar kawai, amma ba wai magana tsaro ba.
Abubakar Abdulrazak, kana wannan karamar hukumar, ka ji abin da ƴan uwanka matasa ke faɗa, maganar baki da ake faɗa, ka san yawancin wannan gun watakila wani bakon ma in ya zo ba zai fiye yi shekara ɗaya biyu ya tashi, watakila wasu ma'aikata ne da gwamnatin tarayya kuma za a iya musu canjin aiki a koyaushe, shi ya sa wannan yankin yake da yawan mutane.
To gaskiya maganan da zan yi akan maganan baki shine wato in ka dauki Karolokar gamin din nan ga kusan gaba dayan ta in ka ce da tsaya wani nuna wariyan wai bako da dan gari to a gaskiya fa in abun a ce a tantance ne duk wani bako ya koma daga inda ya fito to ita ma Karolokar gamin din nan sunan ta ma dai canza ne gaba daya da ta tashi daga Karolokar gamin zuwa wani suna daban saboda mashiga tanta abin da nake gani a yau shine bakin da kike cikin wannan gari shine mashiga tanta da wannan ne ma ya sa dukkan kero su local government din da dama sai kuma sai maganan kuma doka wato abin da dan kara akan abin da yan uwa na gaba ɗaya suka ga ya shine wato gaskiya dokan nan ba wanda zai tsaya kalli dokan yace bata takurawa talakawa ba dan ni abunda ma na sani akwai wa'anda ma sukan kaman misali wajen saida kaya ne akan yi canjin duty ne wasu za su fara tun da safe sai zuwa dare wasu kuma za su karba saida asuba kafin na wasu su ƙara karba to kaga kuma aka zo aka sa wannan dokan dai zamana su na daren bayan da dashi kenan to sai dai kuma uzurin da dawo ma su shugabanninmu na wannan yanki a nan shine in dai sun yi hakan ne da manufar wai tsaro inda shin ya hakan ne da manufar tsaro a kare mana rayukanmu da lafiyarmu to ba abin da zamu ce ba zamu ce kin zalunce ba zamu fito mu ce kin zalunce mu kai tsaye ba sai dai mu nuna musu gaskiya wato salon kare rayukan da aka dauka din bai yi ba inda akwai wani usulubi da ya kamata a bi wata hanya da ya kamata a bi ta kawo tsaro a wannan yanki ba gabanin wannan wanda aka dauka na sa karfe 10 ba a so a ga kowa a waje daga nan sai karfe 6 to da gaskiya shine mafi dacewa da ya kamata a bisa bayanin wannan saboda wannan kan akwai takura a cikin wata kashi
wato yanzu zaure ya bude kowa zai iya magana zamu yi muna bada darasi duk wanda zai shigo yaji wani yana fadan wani abu yana da ra'ayi akai zai iya shigowa ya bada ra'ayinsa amma duk da haka Muhammad Jamil Umar ka sani cewa karamar hukumar nan shi shugaban karamar hukumar shi Mr. Thomas James ya ce abinda yake yasa aka sa wannan dokar ma a lokacin ina jin abinda ya faɗa saboda kusancin yankin da Abuja kuma don maganar tsaro kazalika mun ji labari akwai 'yan ta'adda da suke kaurowa daga wasu yankuna inda aka takura musu suke samun wata mafaka a wannan wajen shi yasa ake son duk jama'a musamman ma matasa su ba da gudumawa wajen ganin an samu tsaro ba samu miyagun iri sun samu mafaka a wajen ba.
To gaskiya abinda zan kara magana a kai shine a kulli yomin dai mu muna tare da gwamnati 100% a matsayinmu na matasa amma kuma idan abu ya zo ya kamata a duba menene zai fi zama ci gaba a al'umma ba abinda zai zama na kasu a gurin al'umma ba saboda ko da zan ta karfafawa akan yan kasuwa a matsayinmu na yan kasuwa ya kamata mu bada karfi akan yan kasuwa saboda kaman yanda Malam Buhari ya yi magana wani dan kasuwa ne ya je wurin fataucinsa ya dawo cikin dare wala Allah ya sani wala Allah bai sani ba ya zo ya tarar da wannan abun sai aka kama shi idan aka kama shin nan bai da wani amsar da zai iya bayarwa sakamakon bayanan aka sa dokan nan kaga yana me yake bukata ya kamata a masa uzuri
Ku sake dakatawa a nan matasa sai mun gamu a sabon shirin. Godiya ga matasan na karamar hukumar Karuwa jihar Nasarawa da muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin. Nasiru da Malika da na shirya kuma na gabatar ke cewa Allah ya kai mu sabon shirin.
Assalamu alaikum.
Haka da Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridin Najeriya.
Thank you.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran Daily Trust na cewa hakalla mutane biyu ne kawo yanzu aka zakulo gawawakinsu a sakamakon gida da ya ruguje mai hawa bakwai a birnin Lagos. Har yanzu dai ana ci gaba da neman wasu mutane hakalla hudu da ake kyautatan cewa suna cikin ginin a lokacin da ya ruguje tun da safiyar sanyin jiya. Lamarin dai ya auku ne a layin Oba Edowu Oniro dake Victoria Island a birnin Lagos, kamar da babban sakatare a hukumar bada agajin gaggawa a jihar Dr. Olufemi Damilola ya shaida wa jaridar ta Daily Trust. Sai kuma a jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da ƙarin allowance ga ministocinsa da kuma manyan jami'an gwamnati na gudanar da ayyuka. Sun ma dai kananan ma'aikata ba a barsu a baya ba wajen wannan ƙari na garabasa da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi. Shugaba Buhari dai ya amince da ƙarin naira 70,000 daga 20,000 da ake baiwa babban sakatare a ma'aikata, a yanda ministoci da sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata aka ƙara albashin nasu ko kuma allowance daga naira 35,000 zuwa naira 80,000. Wannan dai allowance ne na zirga-zirga da ake baiwa jami'an gwamnati da aka fi sani da kuɗin kwanan daji. Ita kuwa jaridar Leadership na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da shawara ga 'yan Najeriya 'yan ƙasar shekaru 40 da cewa yanzu haka haɗaɗɗen daular Larabawa ta daina ba da biza ga duk wani ɗan Najeriya da shekarunsa ba su haura shekaru 40 ba. Sarwar da ta fito daga ma'aikatar harkokin wajen Najeriya tamkar murni ne dangane da wani faifan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta da ke nuna wasu 'yan Najeriya da aka hana su shiga ƙasar ta haɗaɗɗen daular Larabawa yashe a babban filin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin Dubai. Gwamnatin Najeriya dai ta ce akasarin wayanda aka nuna wannan faifan bidiyon ba su da bizan da ya kamata ko ba su izinin shiga kasar ta haɗaɗɗen daular Larabawa. Sai kuma jaridar Daily Post, daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa yanzu haka shugaban majalisar dattijan Najeriya Dr. Amaryawa ya ba da gudunmawar naira miliyan 200 ga ƙananan 'yan kasuwa domin farfaɗo da kasuwancinsu, inda kuma gwamnatin jihar Yobe ta sanya wa sabon kasuwan da ta gina a garin Gashuwa sunan shugaban majalisar dattijan dangane da rawar da yake takawa wajen cigaban al'ummar jihar. Gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne shi ne ya sanar da hakan a wajen wani taro da aka shirya a jihar ta Yobe domin karrama shugaban majalisar dattijan. Sai kuma jaridar Blueprint, daya daga cikin manyan labaranta na cewa babban hafsan sojojin Najeriya General Faruk Yahaya ya bayyana cewa matasan da aka yayi a makarantar sakandaren sojoji da ke Zaria za su ci gaba da aiki soje, inda za su halarci wani horarwa na makonni 6 domin kare Najeriya. Ƙarshen sharhin jaridun kenan, a huta lafiya.
An gaishe ka Babangida Jibril. Ta wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
‘Yan sandan Canada sun ce an kashe mutane 10 a jiya Lahadi a sakamakon yankan jikinsu da aka yi a wurare 13 a wasu garuruwa 2 da ke cikin lardin Saskatchewan, kuma 'yan sandan suna neman wasu mutane 2 da ake zargi. 'Yan sandan sun bayyana cewa an kai wasu mutane 15 asibitoci bayan da aka ji musu raunuka da wukaƙe a wurare da dama a James Smith Cree Nation da kuma ƙauyen Weldon, arewa maso gabacin Saskatoon na ƙasar Canada. Jami'ai a Pakistan jiya Lahadi sun ce tafki mafi girma a ƙasar, wanda ke lardin Sindh na kudancin ƙasar, ya cika da ruwa zuwa mataki mai haɗari sanadiyar ruwan sama mai yawa. Suna masu gargaɗin yiwuwar a samu ƙarin ambaliya a gundumomi da kewaye. Sannan suka yi gargaɗi ga mazauna ƙauyukan da su ƙaura a daidai lokacin da ake hasashen sake ruwan sama mai yawa. Wannan al'amari ya sa hukumomin larduna sun bula shingen tafkin na Manchar saboda ruwan da ke ta cika ya kwarara zuwa cikin kogin Indus da ke kusa, maimakon mamaye wuraren da jama'a ke da yawa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗi ƙasashen Turai da su shirya shiga mawuyacin hali lokacin sanyi, yayin da ƙasar Rasha ta rage yawan man fetur da iskar gas da take tura ma Turai saboda ta rama goyon bayan da suke baiwa gwamnatin Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na daren Asabar bayan da Rasha ta rufe wani babban bututun iskar gas zuwa nahiyar, Zelensky ya ce Rasha na shirin kawo matukar cikas ga dukkan mutanen Turai ta bangaren makamashi a wannan lokacin sanyi. Rasa dai ta dora alhakin al'amarin kan lalacewar na'ura da kuma tasirin takunkuman karya tattalin arziki da Amurka da kawayenta suka kakaba mata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta tiya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya ba da umarni da injiniyanmu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ku huta lafiya. Ma'assalam.